بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 26 ga watan Rajab shekara ta 1435 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 25 ga watan 5 shekara ta 2014 alissafin din albashi kuma muna darasi na 36 a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul janais na Sheikh Nasiruddin al-Albani wanda muke gabatarwa annan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano yau da taimakon Allah madaukakin sarki zamu dasa ne akan gabar magana ta 49 yanda mallam yake magana akan wa yajibul isra'u fi sayri biha sayran duna ramali ko dake mun karanta wannan shi muka tsaya akai yau zamu tashi akan gabar magana ina jin ta ina shi dai wannan gabar magana din ne amma kuma hadisi na uku hadisin Abdurrahman ibn Jawshan wanda ana magana ne akan ana so a gaggauta janaiza idan ta mutu wana idan mutum ya mutu janaiza ai kokarin akai ta kara aje ana jinkiri ana jiranta sannan kuma ana jiran wani sannan kuma idan an zo kai ta ai kokari ai sauri kada a rinka tafiya irin ta yanga ba tare da an kai ta da wuri ba saboda hadisan da aka kawo mana satin da ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa idan wannan gawa ta arziki ce ta kwarai to alheri ne za ku kai ta to tunda alheri ne zaman sa a cikin wannan duniya din wahala ne matsala ne to me amfanin jinkiri ba amfanin jinkiri ai maza a kai shi idan tuwo ya riga ya dafu da nama da kayan daɗi ba sai a gyara ba ba a jira a bata lokaci ko to haka kuma idan sharri ne wannan gawa ba alheri ba ce to me amfanin ku aje sharri a gidajenku ba amfani kenan duka gaba daya barin gawa da rashin kaita da wuri ba alheri bane ba a da bukata to akwai wani hadisin kuma na Abdurrahman ibn Jawshan yace kuntu fi janazati Abdurrahman ibn Samura faja'ala ziyadun wa rijalun min mawalihi yamshuna ala aqabihim amama sarir thumma yaquluna ruwaidan ruwaidan barakallahu fikum falahiqahum abu bakrata fi ba'di sikakil madina فحمل عليهم بالبغلة وشد عليهم بالصوت وقال خلوا والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا وانا حديثا كما يدعى عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني البصري تابعيني بصحابي بني yake bada labari wata rana yace ina cikin wato wata janaiza ta Abdurrahman ibn Samura sai wani mutum da ake ce da shi Ziyad Ziyad din sunan mutum ne wani mutum da ake ce da shi Ziyad da wasu mazaje sai suka kasance suna tafiya wato a kafa suna bin juna suna tafiya a gaban ita janaizar suna tafiya suna sauri sosai kamar kace gudu sai suke cewa ruwaidan barakallahu fikum ayi a hankali shine ruwaidan abisannu Allah ya muku albarka shi balarabe dabi'a saidan zai baka umarni kai wani abu to sai yayi maka addu'a kamar misalin kuna surutu sai ce jama'a ku yi shiru Allah ya muku albarka uskutu barakallahu fikum ina fatan kuna fahimta ko fada zai maka sai ce ma ittaqillah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya ta zo sahihiya akwai wata matarsa mai suna Safiya bintu Huyay ibn Akhtab Safiya بنت حيي ابن اخطب وانا صفيه بنت حيي ابن اخطب بابنت وني ببن يهودي ني اما ت مسلمه النبي اوريتا في شيني ماتن النبي تو ايت صفيه ا غسيا تنا cikin mata annabi kyawawa Allah ya musu kyakkyawan halitta da kuma kyakkyawan dabi'a. Taban duk matan Annabi sallallahu alaihi wasallama haka suke. To amma dai ita din tana da kyawun halitta kuma da karancin shekaru. To ka san mata dai, ka san dabi'ar su. Shikenan Nana Hafsa binti Umar ibn al-Khattab sai wata rana irin abin nasu na mata sai ya kama ta da ta ga wannan Safiya binti Huyay ibn Akhtab a matsayinta na amaryar Annabi sai ta ce da Safiya ki dalla gafara ir gidan ba Yahudi ibnatu Yahudi ke da Allah ir gidan ba Yahudi kula da wannan da Allah saboda yana da kyau mu fahimce shi da kyakkyawan fahimta Safiya binti Huyay ibn Akhtab sai ta fashe da kuka ta tafi gurin mijinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna cewa idan mace ta samu matsala a gidanta da abokiyar zamanta da kishiyarta ina za ta tafi sai ta tafi wurin mai gida saboda shi ya kawo ki zaman sa kike ko ba ka bane sai a je a kai masa kuka ta je tana kuka baiwa Allah bata je ta bude dantse ta ce sai na da ki Hafsa ba mun yi doke doke bata yi haka ba sai da ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi ga matarka tana aibanta ni da addinin babana tana ce mu wai ni yar gidan ba Yahudi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya kwantar mata da hankali yace a yace ke fa yar annabi ce innaki labnatu nabi wa ammuki nabi yar annabi ce ke babban ki annabi ne sannan wa innaki latahta nabi kuma kina karkashin annabi ne ki je ki gaya musu a duk cikin mata na gaba daya wace ce take da dangantaka irin naki na annabawa ke da kike da alaka da annabawa da yawa asalin dangantakar ki ma yana tikewa ne kan annabi Haruna annabi Haruna dan uwan annabi Musa annabi Haruna shine kakanki kamar babanki kenan sannan annabi Musa babban ki ne asalin ki kin fito ne da tsakanin su annabi Haruna annabi Musa sannan ni manzon Allah ni kuma ni mijinki ne abubuwa guda hudu ne guda uku suka hadu a kanki ki je ki gaya musu sai ta karanta musu sai sai wannan na Hafsa bayani ai sai kuma sai aka yi shiru ai babu ai ba jawabi shiru kake ci to shine manzon Allah ya koma kan Nana Hafsa abin da nake so in kai ku gare shi kenan sai ya samu Nana Hafsa sai ce ya Hafsa ittaqillah ki ji tsoron Allah hada wa salam kai shi ta fadan kenan ba zagi ba doke doke ba cewa wallahi sai na cimtunci ki wallahi sai na abin da gafara ir gidan talakawa ir gidan wanne ne ke fara tun ba kaza kaza ba in an taba masa wato an taba masa amarya ke sai Annabi ce ittaqillah ya Hafsa ki ji tsoron Allah ya Hafsa to shine nan kuga tafiya suke suna sauri suna sauri sai suke cewa ruwaidan ruwaidan barakallahu fikum ku yi hankali Allah muku albarka ina fata ana fahimta to wannan yana da kyau dabi'a ce mai kyau mu koya wallahi kahum Abu Bakr fi ba'd sikakil madina fa hamala alaihim bil baghla Abu Bakr ta ya riske su a ɗaya daga cikin lunguna ko hanyoyi shine sikak na Madina ya tinkare su da alfadarsa da yake kai wa shadda alaihi bisawt ya daga sumagiya zai buga musu yana cewa khallu ku ba da hanya shine khallu balarabi yanzu ya ce ba ni wuri ba ni hanya sai ce khallu tariq ba ni hanya wallazi akrama wajhan abi qasim naran tsaye da wanda ya karrama fuskar baban Qasim shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake laqad ra'aytuna ala ahdi rasulillah yace wallahi na ga mu a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama la nakadu an narmala biha ramala muna dauke da jana'iza gawa kamar mai sassarfa da ita wato yana so ya nuna mana cewa idan an dauki gawa ba a tafiya ta fariti kamar yadda ake slow fariti irin na slow in an dauki gawar soja ana kida ana tafiya a hankali a hankali a'a ana so a yi sauri a kai ta amma fa ba a ruga da gudu ba shine mahallu shahid. Wannan hadisin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi, wal Nasa'i wal Tahawi wal Hakim wal Baihaqi wal Tayalisi wa Ahmad duk wadannan sun ruwaito shi. Wa qala al Hakim sahihun wa wafaqahu adh-Dhahabi, Imam al Hakim yace hadisi sahihi ne, Imam adh-Dhahabi yayi masa muwafaqa. Wa min qablihi an-Nawawi fil Majmu' sharh al Muhadhab, kenan Imam an-Nawawi yayi tarayya da shi a cikin littafi al Majmu' sharh al Muhadhab, babban littafi ne mai kyau wanda yana da kyau daliban ilimi same shi. Wa qala fihi wattafaqa al ulama wa ala istihbab al isra'i bil janaza, yace malamai sun yi ittifaki cewa ana so in an dauki gawa ai sauri a kai ta, magana a ajiye ta a gida ana jiran alhaji, magana a ajiye ta a gida ana jiran babban yaya, magana a ajiye ta a gida ana jiran gwamna ko ana jiran wane ne, bata taso ba. In dai an gama shirya gawa, sunna fa ba gargajiya ba, sunna fa ba bid'a ba, sunna fa ba al'ada ba, to a tattara ta ai maza a kai ta. Wanda za a jira dole shine limamin da zai mata sallah in bai zo ba, to wannan kan dole a jira shi. Kun fahimci wannan? Saboda zamanta a cikin ku lokacin ta ya riga ya kare, ga gidanta can wannan ramin nan shine gidan wannan jana'iza, wannan rami matsatsan ramin da bai kai wannan ceburin ba, nan za a je a tukulkuye mutum a haka ake samu, a haka kuma a haka ma ba a yi gine ba a kishin gida, a haka kan mutum din nan yana haka, haka mala'iku za su zo su tashi shi na mai tambayoyi. Ko an ma ba mutumin kirki ba ne a daɗa matsi kabarin, a matsi shi hatta takhtalifa abna'uhu, har sai kashin haƙarƙarinsa ya saba. Kowa sai an kai shi wannan gidan. Dama idan ya mutu, labarin duniya ya manta da ita. Duniya ba ya manta da ita. Kamar yanzu kana raye, kana mu'amala, kana kwanciya bacci, duk harka zirga-zirga ba ka manta ba? Ba ka shiga wata harka ba? Sun haka mutuwa ce. Malamai suka ce mutuwa kamar bacci ne. Ka ga bacci dai ko? Yawanci mutum bai san lokacin da bacci yake ɗaukansa ba. Za dai ka kwanta kana jiransa. Za ka kwanta kana jiransa. Lokacin da zai zo ya ɗebe ka, Allahu a'lam. Shikenan. To haka ita ma mutuwa take. Kawai kamar kana kwance ne, kawai sai dai ka ji ka farka, ga mala'iku akan ka suna maka tambayoyi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. وإن خيرا فخيرا إذا متي أي الهيري سيقام كيري وإن شرا فشرا إذا نكون متي شر يعيك تاشي ما ليك شر يسام تانينا لك يوم ويقو قريم أيك تالخيري كما كل مكا كون جامع أوكا برام يتاشي با دان أقوي وطن بسون كون تابا ستاشي با والله وسون كون تابا ستاشي با ستاشي با متي يكون تابا تانينا بچي kawai sai dai ji tukwane a kansa, daga ana marrabuka wa madinuka wa man nabiyuka, kai kuka kuka bai zai amfani ba, kai yunkura za ka tashi ka tafi ina za ka je, ba sai an baka dama ka tashi ba. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nawawi yace ana so a gaggawa a kai ta, illa an yukafa min al-isra'il fijarul mayyit, sai dai in ana jin tsoron saurin da za a yi a kai ta, wataƙila ana jin tsoron fashewar mamacin. Akwai wanda kila wani ya daɗe da mutuwa ba a ɗauke shi ba, zai iya babbajewa, in ana yawan girgiza shi zai iya bajewa a cikin likafin ya fashe, to wannan sai a lallaba a hankali, aw taghyiruhu wa nahu fa yuta'anna, ko kuma ya canja yanayinsa, zai iya canjawa, to sai a hankali shi ne fa yuta'anna. Qultu zahirul amr alwujub, Malam Albani yace a zahirin al'amari ana nufin dai wannan abun wajibi ne, haka Ibn Hazm Allah ya kara masa rahama da yarda ya faɗa, wajibi ne a sauri a kai jana'iza, jama'a jinkirta ta dinnan ba alheri bane. Wa lam najid dalilan yasrifuhu illa ila al-istihbab, wa musamu wani dalili da juyar da wannan wajibci a mai da shi musahabi ba, fa waqafna indahu, so sai muka tsaya anan. Wa qala ibn al-qayyim fi zad al-ma'ad, ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin zad al-ma'ad, wa amma dabibun nas al-yawma khatwatan khatwatan fa bid'atun makruhatun. Dabibun nas al-yawma, dabib, kun san me dabib? Wato slow motion ake cewa ko irin taku a hankali din nan. Akwai waɗanda in sun dauki gawa sai a rinka tafiya da sai ko mota ne sai ga ana a hankali ake tukata. A hankali a zo a hada gursulo ba a sauri wai ai gawa ce aka dauka. Wannan shine dabibun nas. Nawawi yace irin wannan daukan gawa da ake ana tafiya a hankali a hankali a hankali fa bid'atun makruhatun, bid'a ce kuma kyamammiyar bid'a wacce ba a santa. Mukhalifatun lisunna wa mutadamminatun litashbih bi ahli alkitab alyahud, wannan bid'a ta saba wa sunna kuma ta yi kamanceceniya da Yahudawa. Ɗabi'arsu ne in an ɗauki gawa a hankali a hankali a hankali a hankali, wai wannan kamar is a sort of respect ga ita wannan gawa ɗin, wai wai girmamawa ce. To mu Annabi ya ce kada a yi haka. Me ya kamata a yi? A ɗauke ta a saboda ita a yi sauri, ba wai sauri a ruga da gudu ba kamar yadda muka bayani. Abu na 50, ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها على أن يكون قريبا منها إلا الراكب فيسير خلفها لقوله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيثما شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي وابن حبان في صحيحه والبيهقي والطيالسي وأحمد من حديث المغيرة بن شعبة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وهو كما قال. ابن عمسي يقول يوم وانا وانا ما فائدة من كو يا هلت إذن أنت أو كيغاوة آئية فيا أقبنت آئية فيا أباينت كو وستطيع أباينت ko wasu tsaya a gabanta, wannan dai ya halatta. Ko kuma wasu tsaya a damanta, ko wasu tsaya a hagun dinta, wannan dai ya halatta. Ala an yakuna qariban minha, ko wasu suna kusa da ita, ko wasu suna nesa da ita, dai ya halatta. Illa rakib sai dai mahayi wanda yake kan abun hawa, kamar wanda yake kan doki ko jaki ko mota. Misali, idan ya halatta a hau mota din a tafi a kai gawa, to shikenan sai mutum ya tafi a bayan gawa. Ma'ana mai abun hawa ba a so ya wuce gaban gawa, mai tuka babur kar ya wuce gaban jana'iza ya bi bayanta, mai tuka keke ya bi bayanta, mai tuka mota ya bi bayanta, na kan jaki ya bi bayanta, na kan raƙumi ya bi bayanta, duk mahayi ya bi bayanta. In ma ɗan uwanka ne ya goyo ka a gadon baya, ku bi bayanta ko ba ka bane ba? Yawwa. Saboda manzon Allah ya faɗa a hadisi gashi nan, ai dajin sunna da mun duk abin da aka faɗa sai ya ba da dalili. Manzon Allah ya ce ar-rakibu yasiru khalfal janaza, mahayi wanda yake kan abun hawa yana tafiya ne a bayan jana'iza. Wal mashi haythu sha'a minha, wanda yake tafiya da kafa, to duk inda ya ga dama sanan zai ga gawa. In ka ga dama ka tafi a gabanta, in ga dama ta dama, in ga dama ta hagu, duk ya halatta. Kalfa hawa amama hawa an yamini hawa an yasariha qariban minha, ko kusa da ita ko nisa da ita. Sai dai abinda malamai suka ce abinda ya fi kyau kuma abinda aka fi so, idan an ɗauko gawa ɗin mutum ya zama yana kusa da gawar don ya fi tsoron Allah, ya fi sama wa mutum takawa, ya fi sa mutum ya raurawa. Kaga kana tafiya ga makaran nan kusa da kai, kana tuno yanzu wane ne fa yake cikin nan gurin, wane da shekarun jiya muna tare da shi, yau gashi wane ba yanda zai gashi mun zuba shi a makara, mun masa tsirara, mun sa shi a farin kyalle, mun rufe shi. yanzu wani ne yanda muke kaunarsa muke son sa za mu dauke shi mu je mu tona rahi mu bunnewa ne yanzu shikenan wani na daina ganin sa har abada Allah ji kan wani Allah ya fi wani kaga idan kana kusa da ita to kafi samun natsuwa yafi a ce kana nisa da ita nisa da ita watakila ma ku ta hira kuna dariya kuna tafawa kai musamman ma yanzu da mutane ba su dauki wata mutuwa wata abar a zo a gani ba yanzu mutuwa fa ya kamata ku sani cewa wanda aka yi masa mutuwa shi yake da matsala yawa yawanci mutane kara kawai za a yi maka a zo a dan taimaka maka a dan nuna yan damuwa a dan gabanka ana dagawa wani zai ci gaba da harkar sa saboda Allah ya kawo mu lokacin da yanzu a gurin jana'iza ma mutane ba sa iya kashe wayansu jana'iza ana bunne mamaci a cikin kabari wani ba zai iya hakura ba zai dauke waya kuma yana hirar sa kaji yana gindin kabari an bugo masa waya wani ya gaji a kwana biyu kai wani ai kana jin dadi wallahi wani ya gari a lafiya a gindin kabari wani ma an bugo masa yana gindin kabari a wannan kayan da Allah kar a sayar musu haka da Allah a kara musu kaza to kai me zamu ci in muka sayar a gindin kabari dan uwansa ya mutu ana tura masa kasa shi kuma yana me zamu ci saboda shi ne dan ciye-ciye so ya kamata mutane su sani cewa ita mutuwan nan ya kamata idan an yi ta yiwa mutane tasiri ku lura da wani abu gara ni dai da ina tunawa muna yara idan an yi mutuwa da wahala ka ga yaro a wajen mutuwa guduwa ake gida ake shiga amma wallahi yanzu yara kanana su suke riga kowa ma hawa motar makara da gudu za ka ga suna kokawa suna hawa motar makara ba a ma jin tsoron mutuwa da fa masallaci mai makara ma ba a fiye cika shi ba ko ba ka bane ba dama ina tasirin mutuwar yanzu yayi nesa da mutane nesa kun san nesa munaghisatul iman ne suke yawa me munaghisatul iman abubuwan da suke tauyewa mutane imani sun yawaita a kasa ina sai yawaita wallahi malam da idan akai mutuwa a anguwa sai ai wata da watanni mutane suna jin jiki dangane da mutuwan nan da akai amma yanzu in an maka kara kwana ɗaya kwana biyu to yanzu za a zo ai mutuwa ma a anguwa makocinka ana biki a gidansa insha Allah an yi mutuwa makota ba zai iya dauke maka kafa ba sai ya kira masu kada kada da wake wake ku kuna fama da zaman makoki dan uwan ku ya mutu ko uban ku ya mutu ga makocin ku kuma ana aure a gidansa ya kira yan majalisi ko yan kada kada ko yan buge buge ko yan raye raye abin da ya dame su baya hana mata tsiraici baya hana wa shaye shaye ci gaba da shaye shayen su so mutuwar yanzu ta zama abin da ta zama sai dai Allah kiyaye waɗanda Allah ya ba su imani sune ya ta'assaruna bil maut suna tasirantuwa idan an yi mutuwa kuma alamar imani ne idan an yi mutuwa ka girgiza da in an yi mutuwa a layi ma sai ga mata ko wucewa ba sa iya yi amma yanzu wallahi matan auye ɗan matan an yi mutuwa ta gaban inda ake jana'izar za su iya wucewa a bansu a kudde da su muna fatan Allah ya rangwanta mana to shine a ƙarshen hadisin manzo Allah ya ce wa tiful yusalla alayhi yaro dan jariri ana yi masa sallah shi ma kada a ce dan karami ne bai girma ba ba a san shi ba ba a yi masa suna ba ba za a yi mai ba hatta yaro jariri in dai da ransa ya fito to in ya mutu za a wanke shi a gyara shi a yi mai sallah komin karancinsa abin da ya sa za a ga da yawa mutane ba su fiye kaddara mutuwar yaro karami ba idan dan jariri ne ya mutu sai gama ba a damu ba ko su wani ma za a ga bai fi mutum uku hudu ba ma ake haduwa an yi wasa kai jariri ne dai to shi jariri ba ya neman addu'a kuma iyayensa ba sa neman addu'a to ko jariri ne ana yi masa abin nan akwai riwayar da ta zo ta ce wasiqtu yusalla alayhi dan bari asiq bari wanda akai barin sa ana yi masa sallah zamu zo mu karanta nan gaba kadan zamu fada da bayani insha Allah to idan an ce dan bari an gane dan bari wanda ya fito ba lokacin fitowar sa ba ya fito pieces ma ya faffashe bai gama halittarsa ba ta kammala ba misali a ce za a yi masallah ko da yake wasu sun ce a sikto din ana nufin dan karamin yaro jariri to in an ce wannan za a yi masallah kenan wanda aka haife shi a matsayin gawa ma kenan za a yi masallah to amma wasu malamai da yawa sun faɗa cewa in dai mutum ya duro duniya ba ya da rai to wannan ba dole bane sai an yi masa sallah tunda ya riga ya mutu a cikin cikin mahaifiyarsa so ya za a yi masa sallah dan yaro karami shi ya za a yi masa wa yud'a li walidayhi bil maghfirati war rahma idan an zo yi masa sallah din iyayensa ake wa addu'a da gafara da rahama Allah ya ji kan iyayen yaron nan Allah ya yafe wa iyayen yaron nan Allah ya rangwanta wa iyayen yaron nan haka ake tayi shi kuma a ce Allahumma ja'alhu tahta kafalati Ibrahim alayhi salam ya Allah ka sanya shi gargashin kulawar annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wannan hadisin Imam Abu Dawud ya rawaito shi da Imam An-Nasa'i da Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Tahawi da Ibn Hibban dukkan su rawaito har su Baihaqi har su Tayalisi har su Imam Ahmad riwayar Mughira dan Shu'ba Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan sahih Imam Al-Hakim ya ce sahih ne a sharadin Imam Bukhari Imam Az-Zahabi ya masa muwafaqa ya dace da shi kuma Al-Albani ya ce kamar yadda suka faɗa din nan haka yake Wasiyaqul Nisa'i wa Ahmad fi riwaya jerin hadisin na Imam An-Nasa'i ne da kuma Imam Ahmad a wata riwaya wa ziyadatu salas li Abi Dawud wal Hakim wat Tayalisi akwai kare-kare a cikin bracket a cikin hadisin zaku gani kari guda uku yasir da kuma khalfahu amama har zuwa karshe da kuma wayid ali walidayhi bil maghfirati war rahma kun ga duka kare-kare ne wannan kare-karen gaba daya a riwayar Abu Dawud da suka zo da Imam al-Hakim da Imam al-Tayalisi wa li Ahmad al-awwalan minha Imam Ahmad shi yake da kari guda biyun farko wa lil Baihaqi as-salisa Imam al-Baihaqi yana da na uku din wa qila ay wa qala Abu Dawud wa Ibn Hibban as-siqtu badal at-tifl kun gani a riwayar Abu Dawud da riwayar Ibn Hibban wajen at-tifl yusalla alayhi sai su suka ce as-siqtu yusalla alayhi at-tifl jariri as-siqtu kamar dan bari huwa riwayatu lil Hakim wal Baihaqi wa Ahmad wa azaha al-Hafiz fi at-talqis li at-Tirmidhi aidan wa huwa wahmun to alhamdulillah Albani yace to wannan cewa as-siqtu din maimakon wato instead of at-tifl sai aka kawo as-siqt to wannan wahani ne kenan ka ga magana dan bari za a yi wa dan bari sallah to riwayar da tazo tace dan bari ne to wahani ne kuskure ne wacce ce daidai wacce tace jariri shine daidai fa inna ma lafzuhu indahu ka lafzil jama'a lafazin dai shine kamar yadda sauran jama'a suka ruwaito at-tifl aka ce ba wai as-sittu ba abu na 51 wa kullu min al-mashi amamaha wa khalfaha sabata ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi'lan kama qala Anas bin Malik radiyallahu anhu yace tafiya a gaban jana'iza da tafiya a bayan jana'iza din wani zai yi tambaya mai hujja to duk ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a aikace ga riwaya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa aba bakr wa umar kanu yamshuna amama aljinazati wa khalfaha sayyidina rasulullahi manzan allah sallallahu alaihi wasallama kenan da shi da abokinsa abubakar da abokinsa umar kanu yamshuna amama aljinaza sun kasance suna yin tafiya wani lotan wani zubin wani yanayi suna yin tafiya a gaban jana'iza wa khalfaha wani lokacin kuma a gansu a bayan jana'iza kaga shikenan ya tabbata wata ran a gansu a gabanta wata ran a gansu a bayanta to masu dukan sun yi waɗannan su ne fa manyan ko kuwa in aka ce ma manzon Allah ai fatiya kawai sai a tashi na biyunsa abubakar na ukunsa umar waɗannan rukunan gabaki ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar radiyallahu anhu umar radiyallahu anhu ha'ulahi as-salat waɗannan mutane guda uku abinda suka yi kuma shi ne addini to an samu sun tafi a gaban gawa an samu sun tafi a bayan gawa to ina matsala ba mushkila so ko ka tafi ta gaban gawa kana tafiya indai da kafa kake tafiya wani ya ce kai dawo ba a wucewa to akwai dan karancin karatu ko ba ka bane sai ai masa uzuri in ka ga dama ka dawo kai mai biyayya in ga dama kuma ka ce sunna ya taba kai sha hadisi ba wannan hadisin yana nan cikin sunan Abi Dawud ko ba ka bane hadisi ne 1483 da Imam Tahawi ya rawaito shi min tariqain an Yunus ibn Yazid an ibn Shihab anhu qultu wa hadha sanadun sahihun ala shart ash-shaykhayn Albani yace wannan hadisi ma an ga muku na Abubakar da Umar da manzo Allah suna tafiya bayan gawa ko gabanta ai sahihin isnadi ne a bisyar din Bukhari da ainihin wato Imam Muslim kun fahimci wannan da kyau ko yawwa to wannan kenan sai yace abu na 51 lakinn al afdala al mashyu khalfaha لانه مقتضى قولي صلى الله عليه وسلم واتبعوا الجنائز وما في معناه مما تقدم في المساله 43 اول هذا الفصل سي الباني يتي تو سي دي ابن دي يفي ينزا ان غيا مكو حالتي كو تو اما ابن دي يفي داچيوا اي تفيا ا بايان غاوا ان دي وان دي يفي اكي سو تو كواي كوما بايا saboda shine yafi dacewa da abinda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa wattabi'ul janaiz annabi ya ce ku bi gawa in an ce ku bi me ma'anar bi kaga ba wucewa gaba bane dole in an ce ka biwa ne to dole ka biyo bayan shi kenan kuma fi ma'anahu kaman dai abinda yazo cikin ma'anarsa da yanda ya gabata matsala ta 43 farkon wannan fasali wa yu'ayidu qawla ali radiyallahu anhu abinda yake karfafa wannan shine fadin ali Allah ya yarda da shi ali bin abi talib kenan yace al-mashyu khalfaha afdalu min al-mashyi amamaha ka fadli salati ar-rajul fi jama'atin ala salatihi fadlan ya ali kenan yace yin tafiya a bayan janaiza a bayanta shi yafi falala sama da yin tafiya ta gabanta yin tafiya a bayanta shi yafi falala sama da tafiya ta ina ta gabanta kamar falalar sallar jam'i ne da kuma yin sallah mutun shi kadai ka kwatanta ya halatta mutun yin sallah shi kadai inda uzuri sannan kuma abin da aka fi so shine mutun yin sallah a cikin jam'i to haka ali bin abi talib ya fada to haka kuma ya halatta mutun yin sallah a ya halatta ya bi gawa ya wuce gabanta ya halatta ya tafiya a bayanta amma dai ya tafi a bayanta shi yafi haka ibnu abi shayba ya rawaito a cikin al-musannaf da imamu tahawi da imamu al-bayhaqi da imamu ahmad wa kadha ibn hazan fi al-muhalla haka imamu ibn hazan ya rawaito a cikin littafin al-muhalla wa sa'id ibn mansur min tariqain anhu qala al-hafiz fi ahadihima da sa'id ibn mansur ya rawaito ta hanyoyi guda biyu duka kamar yadda hafiz ya fada yace wa isnadu hasanun wa huwa mawqufun lahu hukmul marfu' hadisi dai isnadin sa ingantacce ne amma mawqufi ne sai dai yana da hukuncin marfu'i kamar annabi ya fada لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده إمام الأثرم يا رويت يا حكيت لك إمام أحمد شوى أني ما قنا أكي إسناده قلت لكنه يتقوى بالطريق الآخر ما لا يتي سيدي وانا حديث ينا سام كرفي توتهن يا دبان كودا وانا إسناد ينا تشيوات وانا كرفي توتهن يا تنبيه فذكروا قال الشوكاني عقب كلمتي السابقة Imam Shawkani ya fada wato a ƙarshen wannan zance da ya gabata wa hukiya fil bahri ani sauri annahu qala ar-rakibu yamshi khalfaha wal mashi amamaha wa yadullu lima qalahu hadith al-Mughira al-mutaqaddim anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala ar-rakibu khalfal janaza wal madi amamaha qariban minha an yamiliha aw an yasariha أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم وهذا مذهب قوي يتي إمام الشوكاني ناتي وحكي في البحر أن حكيت أتكل لتاف البحر سنة لتافين دقا أين هو ثوري شين السفيان ابن سعيد الثوري شوى ما هي وان دي كان أبو هوازي تفأ بايان جنائزاني من تفيا أكفا كما يحلتي تفتغ بانتا yace abin da yake karfafa wannan magana ta sa shine hadisin Mughira wanda ya gabata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mai tafiya akan abin hawa zai tafi ne a bayan janaiza ko wanda yake tafiya kuma mai madi mai tafiya kenan ko dai wuce gabanta ko kusa da ita ko da damanta ko hagun dinta haka ashabu sunani suka rawaito su Abu Dawud da su Tirmidhi su Nasa'i su Ibn Majah su ne ashabu sunan suka rawaito wannan hadisin wasawa Ibn Hibban wal Hakim Imam Ibn Hibban da Imam al Hakim suka ce hadisi dai ingantacce ne wannan mazhaba ce mai karfi kultu kalla fa innal haditha bi hadha al-lafz rawahu Ahmad min tariq al-Mubarak ibn al-Fadala albani zai aikin malaman hadisi ke nace kalla ai ba haka bane wannan hadisin da wannan lafazi Imam Ahmad ya rawaito shi daga hanyar Mubarak ibn al-Fadala amma wa fihi da'f akwai rauni inda a wannan riwayar ne wa kan zada ghayruhu fa qala khalfaha wa amamaha wasu ma daga cikin su ba shi ba sun kara khalfaha wa amama ko gabanta ko bayanta kama ta kaddamati isharatu ilaiha kama yadda muka yi nuni dazu wa qadra wa al mubarak al aidan inda tayalisi imam mubarak din ya ruwaito kuma daga imam tayalisi fa wajaba al akhdhu biha wajibi ne a yi riko da wannan riwaya wa hiya nasun fi takhyir la fi tafdil al taqaddum alaiha wannan nasi ne da yake nuna an baka zabi ba wai yana nufin cewa lalle lalle a wuce gaba shine fa ba wa min al gharib an hadhihi ziyada zakaraha sahibul muntaqa yace wani abu bako shine wannan kari din ne litafin al muntaqa ibn al jarud ya fada fil makan alladhi ashara ilayhi shawkani nafsuhu a wurin da imam shawkani yayi nuni da kansa din bi qawlihi anifan tazu mun fadi magana imam shawkani tazu al mutaqaddim thumma huwa zahala anha amma duk da haka yake da kai al muhim dai wannan imam albani yana ta'aqubi ne yana nuni akan abin da yafi dacewa shari'a ta bada dama ko ka tafi gabanta ko ka tafi bayanta ko ka tafi a hagun dinta ko ka tafi a damanta duk wannan an halatta maka ba laifi bane wa yajuzu rukubi bi sharti an yasira wara'aha ya halatta mutun ya hawo kamar abun hawa in yace abun hawa anan yana nufin kamar doki ko jaki tunda shi suke hawa a da a can saboda zai zo yayi magana akan hukuncin hawa mota da raka jana'iza a mota zai zo zai fasa kwai sai dai mu rufe kunne kurin aji yace ya halatta amma da sharadin in mutun zai tsaya ne ta bayanta saboda annabi yace ar-rakibu khalfal jinaza annabi yace mahayi zai tafi bayan jana'iza wa kan ma zalika bi tamamihi wannan matsalar ta gabata ba sai mun bata lokaci akan ta ba lakinn al afdala al mashi sai dai abinda aka fi so a tafi a kafa abinda aka fi so a tafi a ne a tafi a kafa har hawa jakin da hawa raƙumin in dai ba larura ba ta nisa ko kuma larurar rashin lafiya to a taka a kai jana'iza a kafa shi yafi asalin ita jana'iza ƴan uwana mu rike shi kamar formula inji malaman mathematics wato mu rike shi kamar wata ka'ida inji malaman nahwu wato ita jana'iza abinda aka fi so a dauke ta a kafada a zuba a taka da kafa a kai ta aje a dawo yawwa magana jera motoci da wani alfahari alhaji yazo da manyan mota wannan yazo da mai numfashi wata motar tana atishawa tana tafiya la kowa ya sauka a tafi a kar wanda baya motsa jiki ya motsa jiki ko ba ka bane yawwa a ga babban alhaji babban malau yalla bai akarbakallah ko da su honorable da su your excellency ko his excellency a ganshi ya raka jana'iza da kafa da Allah jama'a bai fita siri ba to akwai bayani nan gaba li'annahu al-ma'hud anhu saboda shine abin da aka saba daga manzon Allah walam yarid annahu rakiba ma'aha ba a rawaito annabi ya taba hawa abun hawa tare da jana'iza ba ya hau abun hawa ya raka jana'iza annabi bai taba yi ba yasa har yanzu din zaka ga wasu mutane in dai makabartar ba nisa ne can da ita ba ku kula in akwai nisa akwai uzuri amma in dai za a iya takewa to wallahi gwanda a take da ko dan za a yi minti 30 ana dan zuba ba matsala ai motsa jiki ne ai a tafi Allah kiyaye shi wannan falahira ma ya tafi kai yanzu ba za ka yi tafiya daga nan zuwa waccan makabartar ba annabi bai taba hawa abun hawa ba kamar yadda sauban ya faɗa yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama utiya bi dabbatin wa huwa ma'al janaza fa aba an yarkabaha Allahu akbar wata rana an zo da manzon Allah dabba an kawo masa dabba an yi mutuwa za a je abun ne jana'iza aka kawo manzon Allah ga abun hawa zo kawo a tafi abun ne yace ba zai hau ba fa aba an yarkabaha yake hau amma kai ne za a kawo mota bismillah bismillah ci bari mu taka da kafa falamman sarafa wuce bi dabbatin farakib to amma yayin da ya juya shi wancan ya juya sai aka kawo dabba din sai ya hau faqili lo aka ce ya aka haka da an kawo kaki hawa yanzu kuma ka hau sai ya ce innal mala'ikata kanat tamshi a lokacin da kuka kawo mu naki hawa ne saboda mala'iku suna yin tafiya da kafa suna raka jana'iza yaya mala'iku suna tafiya da kafa ni zan zo in taka da kafa falam akun li arkaba wa hum yamshuna bai kamata na hau abun hawa mala'iku suna tafiya da kafa suna raka gawa ni kuma in zo in hau abun hawa bai kamata ba falam ma zahabu rakibtu yayin da na tabbata sun tafi sai na hau wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito shi da imam al-hakim da imam al-bayhaqi wa qala al-hakim sahihun ala shart ash-shaykhayn imam al-bukhari yace imam al-hakim yace sahihi ne a bisa shari'in bukhari wa wafaqahu az-zahabi wa huwa kama qala imam az-zahabi ya dace da wannan magana da kamar yadda imam al-hakim yace sahihi ne kuma dai yanda suka faɗa din shine wa fi riwayati lil hakim wa ghairihi an sauban a wata riwaya daga hakim da wani sa daga sauban din dai sauban maula rasulullahi kenan yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi jinazatin faraa nasan rukbana wa tarana manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya fita janaiza sai yaga mutane sun hau abun hawa yaga sahabbai suna kan abun hawa wa qala ala taftahun ala tastahun yanzu ba kwa jin kunya Allahu akbar an zo za a kai janaiza da abun ne annabi ya ga sahabbai suna hawa yace yanzu ku ba kwa jin kunya kalmar tastahun din na akwai lura guda biyu ko kace ala tastahayun ko kuma kace ala tastahun an gane ko yawa kamar yadda yazo a hadisi idza lam tastahi fasna ma shi'ta ko kuma idza lam tastahi fasna ma shi'ta inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha ko inna allaha la yastahi ana nufin dai duk abu dai ne kunya yace inna mala'ikatallahi ala aqdamihim mala'ikun allah suna kan diddigen suna takawa da kafa suna raka jana'iza wa antum ala zuhuri dawabi ko kuma kuna kan dabbobi kuna kan raƙuman ku sai dai kash wa sanaduhu da'ifun sanadin hadisin bai inganta ba amma wa ruwaya mawqufan an ruwaito shi a matsayin mawqufi wa qala al-bayhaqi innahu asahhu imam al-bayhaqi yace to mawqufin shi yafi inganci qultu wa madaruhu marfu'an wa mawqufan ala abi bakr bin abi maryam albani yace dukki inda hadisin yaje ya dawo gaba daya ko a matsayin mawqufin ko a matsayin marfu'i me marfu'i marfu'i shine magana annabi mawqufi shine menene magana sahabi ko baka bane وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر أبن دك دنغن تاسي إزواج صحابي كو قولي كو فعلي كو زنشي كو مغانا كو أيكي شين أكي تير شي موقوفي تو دك قوات دي رواية موقوف دي رواية مرفوع دك سنة فيها ني أكان ونمتن ميسونا أبو بكر ابن أبي مريم شيكو ونمتن نيودي كميروني wace riwaya da ta inganta din ɗan uwana abin da take nuna mana shine ashe idan mutum ya mutu idan an dauki jana'iza lokacin da za a kai shi ashe mala'iku suna zuwa su dada raka mutum mala'ika ustaz mala'ika ba ɗaya ba ba ga lokacin da Sa'ad bin Mu'az Allah ya masa rusuwa ba manzo Allah kawai sai ya ga mala'iku suna ta saukowa daga sama yace me yake faruwa ne sai aka ce ai Sa'adu ne Allah ya masa rasuwa yace tilka mala'ikatun nazala li jinazati Sa'ad ibn Mu'az yace haba mala'iku kenan ne suka sauka dan su jana'izar Sa'ad ibn Mu'az ashe ana samun bayin Allah na kwarai da mala'iku ma suna tarayya a wajen yi musu sallah idan mutun bawan Allah ne na kware mai bin Allah fa Allah yana masa gatan da fa wallahi mutane ma ba su sani ba yanzu wani za a zo ayi mutuwar a zo ba a taru da yawa ba amma mala'iku su taru da yawa ina dama yanzu in dai kai ba wani bane ba ma an yi mutuwar ma ba haduwa ake ba ayi ta kiran mutane su kizo amma idan wani mai dan dama dama ne mai dan mai kone wanda yake karkashin babban rumfa ne ko an san shi ko wane ne tunan ne ake zuwa a hadu amma in dai ba kowa bane ba to kar ma ka bata lokacin ka yanzu dai ba zuwa ake ba sai dai Allah ya rufa asiri kurum abu na 53 wa amar rukubu ar-rukubu ba'da al-insirafi anha fa ja'iz bayan an juya an ajiye ita jana'iza ko bayan an binne ta a hau abin hawa ya halatta biduni karahatin li hadithi sauban al-mazkur anifan ba tare da wata karaha ba saboda hadisin Sauban da ya gabata wa mislu hadisi Jabir bin Samura kuma akwai irin hadisin Jabir dan Samura Allah ya yarda da shi yake cewa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala ibn dahdah wa nahnu shuhud wa fi riwayatin kharaja ala janazati ibn dahdah ماشيا ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه حين انصرف فجعل يتوقف به ونحن نتبعه نسعى خلفه وفي رواية حوله فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عزق معلق أو مدلل في الجنة لابن الدحداح أخرجه مسلم والسياق له وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق عن سماك بن حرب عنه ما ليك سوى مجن الهواء بن هواء باب لي في بيان متين يا رب الجنائز يا جو يا بايا سوسيه idan ka juya baya kar bude jana'izar wannan ka iya hawa abun hawa ba tare da karahiya kamar da hadisin Sauban ya gabata ga riwaya nan ta zo ta Jabir dan Samura yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah wa wani sahabi da ake ce da shi Ibnu Dahdah wani sahabi ne babba wato mai matsayi wato mai daraja ya rasu a yakin Uhud saboda rauni da Khalid ibn al-Walid ya ji masa kun san a lokacin yakin Uhud Khalid ibn al-Walid bai musulunta ba to wannan Ibn al-Dahdah din Khalid ibn al-Walid ne ya ji masa rauni kafin ya musulunta kamar yadda Hafiz ibn Hajar ya kawo a cikin littafin al-Isfaza da yake bayani akan tarihin sahabbai har kuma ya zo a cikin Fathul Bari shahada yi to an zo za a yi mai sallah wannan shi mai riwaya Jabir bin Samura yace muna nan a wata riwaya manzo Allah ya fito zai sallah raunin akai masa daga baya irinsu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yin yi wa jana'iza ga wannan Ibn al-Dahdah sai ya fito da kafa mashiyan shine nake so ku lura da kafa annabi ya taka ya tafi an fito in dai jana'iza ne aje da kafa sannan aka zo sai aka zo masa da wani doki ilu dokin da bai da sirri ina ma haya dawaki me sunan dokin da ba sirri me ake ce da shi in tafi haka daidai ne ba matsala dan na san ba sawa doki wata kila suna da dokin da aka haushi ba sirri me ake ce da shi to ni dai ba fulatani ne ban yi Hausa ba dama to dokin da ba sirri fa aqalahu rajulun farakibahu hinan saraf shikenan sai wani mutum sai ya daure shi shine aqala ya daure shi shine sai annabi ya hau yayin da ya juya baya ya rabu da jana'iza din sai dokin sai ya zama to ya tawakkasu bihi yana ta wato tumbe da manzo Allah yana ta yar sakuwa haka yana sauri da dokin shi dokin yana ta sauri da annabi sallallahu alaihi wasallama mai riwaya yace mu kuma muna bin annabi muna ta sauri mu ma saboda muna so mu bujokin yanda yake tafi da annabi sallallahu alaihi wa sallama a wata riwaya yace muna gefan sa shine sai suka ji sai wani yaji cewa cikin mutane sai wani yaji annabi yana cewa yana yabon wannan bawan Allah Ibn al-Dahdah din nan yace kam min ibtin mu'allaqin aw mudallan fil janna Ibn al-Dahdah yace itace nawa na dabino ko kuma wannan reshen dabino guda nawa ne Allah Ubangiji ya bawa Ibn al-Dahdah a gidan aljanna ma'ana garanti ko wannan dan aljanna ne gashi Allah ya nuna wa annabi gashi gidansa aljanna ga itatuwan ƴaƴan itatuwa na gidan aljanna da yawa an yi kasa kasa da su shine mudalla an yi kasa da su na Ibn al-Dahdah ne shi kadai ka san kayan gidan aljanna akar makallahu insha Allah wato babu bukata sai an sa makata an ji an ciro fa qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima asabtum fil ayamin khaliya qutufuha daniya wai me qutufuha daniya duk dan itace na aljanna a kasa yake mu ne yanzu mangwaro sai kai tallika ko ba ka bane dibe nan gidanku yafi babanka shekaru yafi kakanka shekaru amma bai daina ayya ba amma fa ba a hawansa sai dai da makata sai da jifa to dabiran gidan aljanna a kasa suke dan kanana ne ba sai ka wahala ba kayan gidan aljanna ba a wahala, shi yasa hatta ruwan aljanna teku ko kogin gidan aljanna ba zuwa ake ana wahala ana diba ba. Akwai kofuna kai ustaz, kofuna akan kogin ruwan gidan aljanna. Kuma kogin ruwan gidan aljanna ba jan ruwa bane ba, ko wani ruwa ne da duk zurfin sa kana hango abin da yake kasan sa. Kuma aljanna akwai ruwa, ruwa da yawa da bishiyoyi. An ce da aljanna aljanna ne saboda jinan, akwai bishiyoyi masu inuwa, sanyi, kwarran ciyawa a gidan aljanna. Riwaya ta tabbata a hadisi, wato bishiya ɗaya a gidan aljanna, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai kai shekara 500 kana bin inuwar ta baka kare ba. Kamsu miyatu am, shekara 500 bishiya ɗaya ta gidan aljanna inuwar ta reshen ta kawai a gidan aljanna. Ai shine Allah ce kulu washrabu, kuci ku sha, hani'an ku ci ku more ku yi hani'an. Ni ba zan ce hani'an ne, a ci a nake ko wa ka ne, a ci a kwage, a ci a more. Bima aslaftum fil ayyamil khaliya, saboda abinda kuka aikata na ibada na wahala a cikin kwanakin da suka wuce, kun wahala a duniya. Allah ya ce ku ci ku more, komai akwai. Wa akwabin mawdu'a wa namariqu masfufa wa zarabiyyu mabsusa, duk wani gidan aljanna ne. Yace inna fil jannati ma la aynu ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba, akwai abin da kunne bai taba ji ba, kuma zuciyar dan adam ta yi tunani ma babu. Akwai giya, akwai ruwa, akwai mai kuma na kayan daɗin, akwai zuma, ko duk wani abu mai daɗi a duniya ku gaya mun shi mene ne mai daɗi da Allah, ku gaya mun kaza. La ilaha illallah, la hawla wala quwwata illa billah, wato kaza ita ce number one. To Allah ubangiji ka ba mu kaji a duniya da lahira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.